أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو يومنا شاهد جوتن تقص ميلادية حيبر النبي عيسى بن مريم عليه السلام شكرا تدبو بيود أشرين واندي دي دا أشرين دا هدو جوتن شابيو وتنزل حجة هجرة تمنزون سيرا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة شكرا تدبو دي هدو دا أربعين دا تايا in babban taba. Wannan shine karatun mu na biyu a wannan bagiri. Ga dukkan alamu muna lokacin damana, akwai alamun hadari. Karatun mu zai tashi ne akan inda ya tsaya kan wani mawdu'i mai muhimmanci sosai ga rayuwar mu ta yau. Mun faro wannan mawdu'i a gidan awwal yahya ko awwal ustaz can wajen kamfani, kuma an gabatar da karatu na biyu. A yau da izinin Allah za a gabatar da karatu na uku, kuma mawdu'in yana gilligillin karewa, yana yiwa karatu na hudu insha Allah mu samu kai karshen shi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabata. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a ta kasance muku da mu da ku gaba daya. Matashiya kan karatunmu na as-saytara 'ala al-umma, yadda ake yi a bautar da wata al'umma a mallake ta. Mun kawo a fasali na farko salusu takhalluf al-khatir, ababe guda uku waɗanda suke nuna al'umma bata ci gaba ba, ko kuma a sa ma al'umma waɗannan abubuwan don saboda a kange ta a hana mata ci gaba. Mun kawo al-faqr, akwai talauci. In kuma mutane ba su da talauci, ya za a yi a mallaki dukiyar da ke hannunsu? Shine suke kira at-tafqir. Abu na gaba sai al-jahlu, jahilci. In babu jahilcin a mayar da su jahilai, shi ake kira at-tajhim. Na uku shine al-marad. Muka ce marad yana nufin rashin lafiya. Abinda zai biyo bayan shi shine at-tamriyut, a mayar da ku marasa lafiya in kuna da lafiya. Bayan wannan mun tattauna akan ababe guda uku, tahtimul hadara, abubuwa guda uku waɗanda da su ne ake ruguza ci gaban al'umma. Na farko at-taqlil min sha'n al-muallim, ya zamanto malami mai karantarwa bai da kima a cikin al'umma. Abu na gaba at-taqlil min sha'n al-qa'id, ya zamanto shugaba bai da wata kima a cikin al'ummarsa. Ya zamanto ko shugaba yayi magana za a ba da dama a zage shi, ba cewa an kai shugaba bai da kuskure ba, kuma ba a ce ba za a nuna shugaba kuskurensa ba, amma ɗanyen zagi, kuwa, cin mutunci, ɗaukan makamai abubuwa ne wanda zai maida al'umma baya. Na uku shine ikhrajul mar'ati min baitiha, amma yadda mace ta koma a fitar da ita daga cikin gidanta ta koma sil'a, kamar kayan fesuwa, ana tallace-tallace da ita, ta zo ta yi rawa, ta yi waƙa don tallan wani kamfani, a ɗauki hotonta don saboda a yi tallan wani kamfani da abin da ya kama da haka. Duk bayani ya gabata. Daga ciki sai abu na uku wanda shi ma mun tattauna kan shi, al'ada'u salasa, makiya uku mun tattauna akan jagorori da turawa suka iske a ƙasashenmu, sarakai kenan da waɗanda ke ƙarƙashinsu, da hanyoyin da za a bi zuwa wani ɗan lokaci ya zamanto masarautun sun koma ƙarƙashinsu. Tun ana sawa shugaba wanda yake bai iya boko ba, sai an kai wanda bai iya boko ba, ba zai shugabanta ba, kaga har yanzu sun dawo. Sannan kuma bayan wannan sai iyaye, waɗanda ana ganin bayan shekara 50 in sun mutu, matasan da za su taso ba su san yadda aka yi gwagwarmaya da turawa ba, ko mu ce bayan shekara 100 za su ɗauki iyayensu, ba su da tarihi, iyayensu ba su ci gaba ba. Baturi shi ne wanda ya ci gaba, kuma ba za a ci nasara ba sai an haɗa da baturi a rayuwa. Bayan waɗannan sai al'ulama, malamai, wanda ko a maida malami ƙarƙashin gwamnati ta koma yana shari'a a justice, ko kuma a maida malami ƙarƙashin masarauta domin in yace zai fita daga cikin abin da aka aza shi a yi maganin shi, kuma aka nuna ma al'umma karatun addini karatu ne wanda bai da muhimmanci. Shi yasa da malamai suna samun abincin da suka ci har ya kai inda abinci yana musu wuya, sannan kuma aka ɗauki mataki na duk yadda za a yi a ƙirƙiro karatun boko a haɗa shi da Larabci, saboda tasu mummunan niyya, har ya kai inda doctor ko ustad shi ne zai magana da suna addini. Wannan duka bayani ya gabata. To a yau da yardar Allah, in Allah ya ba mu iko, ababen da za mu tattauna a kansu su ne: na farko al-khutta al-galazdotoniya. Khutta wani tsari ne, plan ko planning, na Gladstone, wani shugaba da aka yi a ƙasar Birtaniya a ƙasar Ingila. Bayan wannan za mu tattauna akan ar-rawabitul arba'a wa atharuha fi tahtim al-umma. Akwai ababe guda hudu da suka hada mutane alaka, ana amfani da su don ruguza al-umma. In mun samu wannan, sai mu samu al-mimatul arba'a. Duk mutumin da za a yaƙa akwai mimun guda hudu da ake yaƙarsa. Sannan kuma bayan wannan, in Allah ya ba mu iko, za mu tattauna akan al-manafidhus salasa. In kana son ka mallaki wata al'umma da gaugawa, akwai waɗansu hanyoyi guda uku. A ƙarshe za mu tattauna akan wato as-saura al-faransiyya wal-isti'mar al-faransi, shi ne cewa bore da aka yi a ƙasar Faransa da kuma wato mulkin mallaka na ƙasar Faransa, wanda ya samo asali ne bayan su turawan sun samu sun mallaki kansu, suka ji daɗin shimfiɗa wannan mulkin mallaka nasu. To abinda ya saura na san sai dai karatu na gaba, in Allah ya ba mu iko. Nuktan mu ta farko wadda muka ce za mu tattauna a kanta, al-khutta al-Gladstoniya, khutta ta wani shugaba da aka yi a ƙasar Ingila, ko sarki ana kiransa Gladstone. Gladstone sun yi taro a ƙarni na 19, waɗansu suna fassara shi da a 1818, alif da 818 an gane ko ko 1818 18 biyu sun tattauna akan wata matsala wace matsala ce suka tattauna akan ta shine irin yadda za su mallaki kasashen musulmai turawa ba kamar mu bane ana tattara ra'ayin mutane daban-daban sai a tace wanda yake bukatar gyara a gyara wanda yake bukatar kari a kara wanda yake bukatar ragewa a rage wanda yake bukatar a barshi a barshi mu kuma mutane ne masu amfani da zuciya kuma kowa bai son ya sa wani cikin al'amarinsa in ka ga bakiya ne me ka mafi yawanci to ta baci to sai suka kawo abinda ake kira les experts sune mutane masana khabir da ana kiran su al-mustashriq mutumin da ya karanci gabacin duniya to sai suka ga wannan hatsari ne gare su domin an ci ka karanci gabacin duniya mafi yawanci ba karatu ne na alkhairi ba sai suka sanya mai suna expert al-khabir masani zaka ji an ce za a tambaye masani akan gabas tsakiya masani a kaza da suka tattauna sai kowa ya kawo nashi ra'ayi wanga yace ga yadda za a yi a mallaki kasashen musulmai musamman saboda ingila tana ganin ita adda kaso mafi yawa na mulkin mallaka a duniya kasar america ta zamna karkashin mulkin mallaka na ingila kasar australia ta zamna a karkashi sauran kasashen africa irin su nigeria irin su zimbabwe irin su ghana suna karkashin mulkin ingila in ka koma can irin su wato abin nan yankukuka na china da yanki na abin nan india duka suna karkashin su har suna alfahari da cewa rana ba ta faduwa ba ta kullowa ta fadi face su cikin mulkin su ma'ana wai daga gabacin duniya zuwa yammacin duniya duka suna da kasashe da suke mamulkin mallaka to a wannan lokacin sai suka tattauna duk kowa ya kawo ra'ayi an samu ɗaya daga cikin su wanda ya bada shawarorin cewa duk shawarorin da aka kawo shawarori ne masu matsala ba za su kai ga sa a kai gagaci ba a cimma nasara ya ce duk mafi yawancin ra'ayukan da aka kawo ra'ayuka ne waɗanda ba su da wato nasara ya ce ra'ayi wanda an mafi dacewa ya kawo ra'ayinsa a cikin mutane saboda in akwai mai cewa ya ce yace karfin addinin musulunci da kasashen musulmai yana cikin ababe guda biyu abu na farko alqur'anul karim shine alqur'ani mai girma na biyu alhajj shine aikin haji yace kuma idan kuka yaki musulunci kuna cewa musulunci musulunci da sunan musulunci to musulmi ba za ku ci nasara a kansu ba domin suna da kishin da hatta da dan kwaya in yaji an ce za a yaki addininsa da sunan addini to zai fito ya kare addinin ko da bai sallah wannan shi yasa lokacin da Bush ya ce yakin da America take yi yaki ne na kristanci da musulunci aka gyara mishi aka ce a'a ba haka yake rufi ba domin da ya ce musulunci yake yaka magana ta kare sai aka ce a'a yana rufin musulmi masu tsatsauran ra'ayi yan ta'adda to kaga wannan an ce dan ta'adda da yawa ma daga cikin musulmi sun yarda da cewa yan uwansu musulmi yan ta'adda ne to da sunan dan ta'adda ko da akwai dan ta'adda cikin musulmi a wata kasa ce babu dan ta'adda me yasa musulmi dai ake azaba wannan me yasa fari idan ya kashe mutane ba a cewa dan ta'adda ne sai dai a ce a'a yana da matsala ta tabin hankali ya kamata mu fahimci wannan sannan a kasashen duniya akwai yan tawaye yadda muke da su Africa da kasashen musulmai ai a kasashe na duniya daban-daban akwai yan tawaye kasar Spain akwai yan tawaye kasar France akwai yan tawaye wanda har yanzu suna kai hari daga lokaci zuwa lokaci a kasar Colombia akwai yan tawaye sai ana ce musu masumi masu neman haƙƙinsu Isra'ila ta fi Falasɗinawa ƙarfin faɗa a ji ta fi su makamai amma in an kashe mata mutum guda sai ta kashe mutum 100 ko mutum 1000 sai a ce Isra'ila tana kare kanta. Shi yasa kafafen yada labaran su kullun za su ce dan ta'addan Falastina, amma ba a ce dan ta'addan Isra'ila, saboda mustalah din akwai wadanda ake yaka da shi. To sai suka ce karfin musulmi cikin waɗannan ababe guda biyu yake. Ya za a yi yace idan kuma kuka ce za ku yaki alkur'ani da aikin haji, wallahi za ku falkar da su daga baccin da suke ciki. Amma abin da ya kamata, ku bar su da aikin su na haji, ku bar su da alkur'anin su, amma ku mayar da su kamar hura, an dama hura baho guda, amma sai aka ɗauko tano na ruwa aka zuba ciki, ya za ta koma? Za ta koma tsararau karuwan hari ko? Ya ce to haka ya kamata ku yi musu. Sai suka ce to mun ji bayaninka, ya za a yi? Ya za a yi tasirin alkur'ani ya fita daga cikin musulmi? Alhali musulmi hatta da yaro ɗan shekara 10 ko 16 ko 20 wanda bai balaga ba bai yi aure ba ya haddace alkur'ani. Kuma inda fa take in kasawa musulmi suna ganewa. Yanzu misali wurin nan da muke ciki in dace fadduha, yara kana ba su ce a'a ba haka bane, wadduha ake cewa. Kuma matsalar alkur'ani mafi yawancin waɗanda suka haddace shi ba larabawa bane. Hafizan alkur'ani na duniya sai ka iske mutum a wata ƙasa na Afrika ko ƙasashen gabashin duniya ko a Turai, America ko Australia, ya haddace alkur'ani, amma in ka ce mai meye sunanka larabci bai sani ba. Da za ka je ka iske anaran ma a ƙasashenmu Gardawa ka ce mai masmuk, tambaya ce mai sauki, meye sunanka bai sani ba. Amma ya haddace alkur'ani, kuma zai iya rubuta maka alkur'ani ba tare da ya san harfi ko ɗaya ba. To kaga kenan taba alkur'ani abu ne mai matsala. To wannan lokacin yace shi alkur'ani hanyar da za a bi ta farko shine a fito musu da wani tsari wanda suna ganin mai kyau ne, amma yaƙi alkur'ani ake son a yi da wannan tsari. Dan an ce ma wannan lokacin gaban shi shugaban kasar wani ya ɗauko alkur'ani wal iyadu billahi ya tsaga alkur'ani ko ya yaga shi ko ya kece. Yace shine na farko a yi ƙoƙari a buga alkur'ani. Munan abinda muke gani buga alkur'ani abu ne mai kyau, shi yasa ƙasa ta farko da ta fara buga alkur'ani ba ƙasar musulmi ba ce, ita ce ƙasar Germany wadda ake ce ma Alman, Amil Nassan Vanskat, 1924 in ban manta ba, Sheikh Sa'ih Ali Hussein na ƙasar Libya ya kawo wannan. Daga nan sai Misra ta fara buga alkur'ani, ita ce ƙasa ta farko a ƙasashen musulmi kamar yadda tarihi yake faɗa, 1924. To daga nan sai aka fara buga alkur'ani, har ya kai ana yin alkur'ani na aljihu, har ya kai ana yin alkur'ani a sa cikin library. To wannan alkur'anin da ake ta yawan bugawa lalle ya sa alkur'ani ya yadu a duniya, amma tasirin alkur'ani ya ragu. Dan da ɗakin da alkur'ani yake ciki, wanga namu na gida, ba a barin yara ma su shiga wannan ɗakin. Na biyu, in babu bukata, babu lalura, ba a yadda ma a shiga cikin wannan ɗakin. Na uku, idan mutum zai ɗauko alkur'ani a da, zai yi wanka ya sa fararen kaya, ya zo alkur'ani na cikin gahukka, hannu na makarkata, sannan ya ɗauko alkur'ani. Yanzu kuma ƙur'ani ya koma, yara ma suna wasa da alkur'ani. Mutum na riƙe da alkur'ani cikin aljihu, irin wannan ƙur'ani na aljihu, amma sai ya shiga kasuwa yana rantsuwa da Allah da ƙarya. Mutum ya ƙare karatu alkur'ani sai shi jihar shi saɓanin wancan ƙur'anin wanda mun ka sani na da. Yau har ya kai cikin wannan tsarin har an haifar da ƙur'ani ya koma logistiyal, sai mutum ya ɗauki salula in ya dauki salula ya danna inda Qur'ani yake ko ya fara da fina-finai na bata yayin kallon mata tsirara ko yadda ake lalata da bata yayin kallon hotunan mata na banza in ya kare kuma sai ya danna inda Qur'ani yake salula ce kawai hu hakke ne take bashi in ya gara ma ya kashe ya jefar da ita mutum bai iya dauka Al-Qur'ani ya jefar amma salula wanda adda Al-Qur'ani zai iya daukar da ita ya wurgar da ita wannan yace shi tace hanya abu nabiyu shi kawo yayi abu ga alqur'ani amma yanzu har ya kai qur'ani gashi nan cikin sanda abu nabiyu yace aikin hajji shine babban taro na musulmi a duniya mafi hadari dalili kuma shine cewa musulmin duniya suna haduwa akwai malamai daga cikin su za su hadu su tattauna akwai yan sanda da yan sanda akwai sojoji da sojoji akwai yan kasuwa da yan kasuwa akwai talakawa akwai tsofaffi akwai expert masara idan suka hadu musulmin America da musulmin Niger da musulmin Najeriya da musulmin Ghana da musulmin ina duka can suke hadewa idan suka hade za su tattauna wa junan su malami da malami ko malami da dan sanda ko malami da soja ko malami da likita sai su ba kowa ya tambaye wani labarin wani musulunci a kasar sa kaga baka da labarin musuluncin China ko baka da labarin musuluncin kaza to akwai yarurruka da suke hada musulmai musamman yare na larabci musamman yare na turanci English kuma musamman yare na faransanci almuhimmu dai musulmi akwai yaren da za su tattauna sai ka ba dan uwanka musulmi shawara idan ya koma kasar su ga abin da ya kamata yayi musulunci ya ci gaba a kasar su yace to wannan sai an dokar masa mataki sai aka tambaye shi ya za a fara daukar mataki yace na farko shine a kirkiro wani abu da ake kira visa ita ce takarda mai baka dama ka shiga cikin kasa da duk wanda zai yi aikin haji kuna gani sai a ce mutum ya yi aikin haji shekara 10 babu wata takarda da yake dauka ya je wani gari ya zamna yayi noma ko yayi wani aiki yayi sana'a ya samu kuɗi ya ƙara ya gaba har ya kai Sudan ya ketara ta mali ya shiga jirgin ruwa ko takardar haihuwar shi bai dauki da ita amma da aka kirkiro visa sai zamanto yanzu an fara samun matsala har ya kai inda za su bada kota sai a ce kasa kaza an ba ta daidai mutum kaza wannan abin ana ganin kamar tsari ne su ko suna son su taskance su ne ke kula da aikin gaba daya idan aka yi haka bukatar su za ta biya domin zai zamanto shugabannin nan da ke musu da'a suna iya su rage musu adadi su kara musu adadi har ya kai inda kun ga yanzu zamanin coronavirus yau ya kai inda musulunci ya koma kamar na Saudiya domin yan Saudiya ɗaya na wanda a cikin Saudiya suka yi haji su ma yan kaɗan aka bari don kar a ce ba a yi aikin haji din ba tasirin kun ga yanzu ya fara bayyana ƙarara abu na gaba a yi duk yadda za a yi a fitar da ganin wato muhimmancin ibada ga musulmi da in mutum zai je aikin haji yana kokarin ya je wajen malamai yana kokarin ya san menene farilla menene sunna na aikin haji menene wajibi menene kuskure a yanzu ba shi bane abu na farko wanda ake bukata shine hotel in baka shiga hotel mai tsada ba kaman ba baka yi aikin haji ba ko umra wanda ke dauka jirgin yawo shine mai gida umra ta karshen watan Ramadan mutum zai yi complete 10 na gizna ko galila sai ya zo in zai shiga tawafi sai ya dauki hoton shi in ya dauki hoto ya buga ma duniya ya canza sutura duniya ta san cewa wannan tawafi da yayi sai zai canza sutura akai manya-manyan hotel waɗanda za ka ga mutum ya je aikin haji amma ma haramin ma yaji akwai wahala yana hotel kwancin shi manyan hotel duk an kewaye su da harami bal ma yanzu karuwai ake dauka da barayi akai su wajen aikin haji da umra saboda su yi sata a samu kudade za ka ga ƴan mata an duke su an sa su cikin mujirgin yawo an kai su yarinya 50 ko 60 ko 100 mutum guda ne mai gidansu an kai su a can suna zaune cikin hotel suna ma mahajjata hidima a wani lokaci aka samu wannan matar da ba matar ka ba aka kirkiro auren visa can da malaman Saudiya sun ba da fatawar mace ba ta aikin haji sai da mijinta tunda hadisi sun nuna mace bai dace ta yi balaguro ba illa ma'aha zi mahram sai tare da muharraminta mazahibu salasa da mazhaba ta hanabila ahmad bin hanbal da mazhaba ta malikiya da mazhaba ta shafi'iya sun tafi akan wannan amma ahnaf suka ce in yasa aka ce sai tare da muharraminta shine cewa aminci ake nema gare ta kina in an samu koda mata ne aka samu rufqa ma'mula abokanan da za su tafi tare da ita amma tana cikin aminci koda mata ne babu laifi yanzu dole saboda turawa suna da tasiri wannan ra'ayin yanzu shine gwamnatin Saudiya take son ta dauka duk da yake suna bin mazhaba ta Hanabila yanzu suna son aje wannan za su koma mazhaba ta Hanafiya sai ya kai mace za a tura ta namiji guda an ba shi mata 50 su kula da su cikin wannan taron kai wannan taron ko kai ka isa ka hidda kanka balle ka fitar da mace biyu ko uku ko 20 ko 30 ko 50 abu ne mai wahala daga can ka kai mace Makka wani ya gane ta yana so ko mi na ko ina ya gane ta ce to tunda ya kawo ki wawan ki kokari ki kashe auren ki da ki kara idda ina auren ki mutane suna mu'amala da matan mutane wadan su ma can suke jira da matan mutane wa iyyahu billah to aikin haji idan aka fitar da ikhlasi a cikin sa aka fitar da neman Allah ya karba domin su maza abinda a aikin haji wajen su shine jirgi ya tashi da kai ya kai ka Jidda in dai har jirgi ya sauka Jidda to daga nan ka zo alhaji ayi arfa ko ka ayi arfa uwa dai uba dai kai dai a ce ma alhaji wani kuma dama da ka sauka ka zo alhaji shi yasa da ya dawo Nijar ko baka san ya je haji ba in baka ce mai alhaji ba yana da listin wa zai saka in ka shekara 1000 kana kalmar shahada ba a ce ma mai kalmar shahada in ka shekara 1000 kana sallah ba a ce ma mai sallah in ka shekara 1000 kana zakka ba a ce ma mai zakka in ka shekara 1000 kana azumi ba a ce ma mai azumi amma da kai hajin farko ka zan alhaji mustalah ne na mutumin da ya je Makka to duk wanda bai ce ma alhaji ba daga nan kana cewa to ashe shi ga yana daga cikin makiya na har da Makka gani zo shi ce mai alhaji bakin ciki ya kashi to in dai Allah ya karbi aikin hajin ka ko mutum bai ce ma alhaji ba shi ni an matsala mata su kuma hajin su shine haƙora guda biyu na zinariya idan mace ta sa haƙora guda biyu na zinariya to ta zan hajiya da ayi arfa da ka ayi arfa ko su da rubun su shi yasa wadansu ma sai su je nan Najeriya Kano a sa musu haƙorin zinariya su dawo su yi aikin haji sai zaman to aikin hajin idan da za a ce ma mace ko biki sa haƙorin zinariya bikin ka dawo gida Allah zai karɓi aikin hajin ki ba ta yadda sai ta ce a dai bari ta sa haƙorin zinariya in ne so ka ayi arfa kenan an kautar da mu daga taron mu na duniya wanda muke yi don saboda mu ci nasara Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj يا فتى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أنا مجرى النبي إبراهيم أذن في الناس بالحج كي كرا لقى مريكا سبو دا أيكا حج ya tuka rijalan za su zo ma rijalan waɗansu a ƙasa nan rijalan jam'i ne na ar-rajulu ba ar-rajulu ba don waɗansu malamai nan suka ce ya tuka rijalan za su zo ma mazaji kiran hajin mata suka ce babu shi wannan kuskure na nan rijalan jam'i ne na ar-rajulu mutumin da ke tafiya ƙasa ba na ar-rajulu bane namiji wa ala kulli dhamir za su zo ma akan abin hawa shine dhamir daga abinda cikin shi ya danfare kamar doki daga kowane hanya bagire mai nisa ba kuma ana nufin ba in ka yi aikin haji ba a ƙasa ba ko ba a saman doki ko rakumi ba bai yi ba a'a yanzu da Allah ya kawo sauki akwai masu tafiya ta mota har su kai inda jirgin ruwa yake su shiga jirgin ruwa akwai waɗanda ma cikin Saudiya za su je cikin mota akwai waɗanda za su hau jirgin sama wannan duka zamani ne da cigaba ya kawo shi to sai Allah ya ce dalilin ayi aikin hajin daga ciki sai Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahum dan saboda su halarci manafi abubuwa na amfani Qur'ani yana da wasu kalimomi da yake amfani da su waɗanda suna kumshe da dimbin ma'ana mai yawa ba wanda ya san iya wato waɗannan ma'anonin banda Allah subhanahu wataala domin nan lamu lamu ta'lili ce Al-Qur'ani yana amfani da wasu kalimomi fiha ijmal kaga kalima ta manafi' Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa lakum fiha manafi' kuna da amfani da an kace kuna da amfani na dabbobi sane iya amfanin da dabba take yi yana da wahala kashinta ka doka ka kai kai amfani da shi fata ayi takalmi ayi wane ne ayi wane ne gashi nan dai ba hawa ɗaya bane Al-Qur'ani yana amfani da kalima wani lokaci ta at-taskhir shine horewa Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da ƙasai mu musulmi sai muka zo muka yi kwana sai turawa suka gane cikin ƙasa akwai amfani ababin da ke sama wata da rana da sauraro suka yi ta kallon su ya zamu yi mu amfana da su shi yasa har wannan dan Niger da ake kira Abdulmumin Diouf ya gano hasken rana ana iya amfani da shi a samu lantarki a khutba da ta gabata a yau mun gabatar da cewa ya kamata duk ƙasar da ta yi amfani da wannan baiwa da Allah ba wannan bawan Allah ya kamata ta biya ƙasar Niger saboda ba su ne suka ƙirƙiro shi ba to kalima ta at-taskhir an hore maka karfe yana cikin ƙasa ka fitar da shi kai amfani da shi gashi nan sun fito sun yi motoci sun yi jiragen sama uranium yana cikin ƙasa zinariya tana cikin ƙasa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard amma ina duka mun je mun yi kwana muna nan muna jiran turawa su je su yi bincike cikin jami'o'in su su zaka su kawo muna Al-Qur'ani yana amfani wani lokaci da kalima ta al-fasad wallahu la yuhibbu al-fasad Allah baya son banna shi yasa ce wala tufsidu fil ard ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan kasa duk abin da zai sa a saba ma Allah ko a saba ma dokar da Allah ya azarta da gurin kasa sunan ta banna dan haka baka iya lissafa ka ashe yin kamfunna bisa doron kasa waɗanda za su bata yanayi su gurɓata yanayin duniya ashe wannan banna ne a bayan kasa amma yanzu in kace wani malami shin gurɓatar da yanayi a cikin Al-Qur'ani akwai shi wani ba bai san abin da zai ce maka ba to da Allah ke li yashhadu manafi'a lahum allamu lamu ta'lil yana da kyau dalibin ilimi ya fahimce ta dan da lamu ta'lil da la'allahum suna taimaka maka samu illoli a cikin Al-Qur'ani na ababe masu yawa daga ciki dan su samu amfani to amfanin nan wanne ne kaga nan ya kamata ka tsaya sai ka gane cewa ashe nan lamu ta'lil da Allah ya kawo ba shike nuna wato a'a ana iya fitar da amfani mai yawa don me yasa anka ce ai aikin haji dan kaza 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 haka sun shi kafin ka ilimin ba haka duk abin da kake so kuma daga nan kana iya istinbatin illoli masu yawa ko da Al-Qur'ani bai faɗe su ba ta hanyar nassi sai kai istinbatin in abin nan bai saba ma shari'a ba to ya shiga ciki wannan karatu ne mai yawa wannan ba ta lokaci kan shi ba saboda ba mu da lokaci mai yawa kuma muna ganin hadari na turkaran mu to manafi amfani na farko akwai almanafi as-siyasiyya amfani na siyasa na jagoranci musulmi ko ne zai tattauna akan matsalar jagoranci da akwai ke kasarsa akwai inda musulmi ke jagoranci akwai inda musulmi da kristoci ke jagoranci ko da kafirai kamar irin Najeriya misali yanzu da musulmi da kristoci akwai inda kuma kafirai ne ke mulki tsantsa to wannan manafi'a siyasiyya za a tattauna yaya za a samu mafita musulmi su samu cin nasara a inda su sannan akwai manafi'a iqtisadiyya amfani nami na tattalin arziki saye da sayarwa shi yasa kuke ganin kafiran duniya suna yin kaya suna turawa sai mutum ya siyo abu sai ya ce dan Makka ne siyo shi to wa ga maka an kai shi tafin nan dan Makka ne siyo shi yana yiwa da ka duba sai kaga an sa made in China China ta yi shi amma ta kai can zan samu amfani shi yasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu mushrikai su shiga cikin harami musulmi sun ji tsoron wani abu to shi ko Allah allamul ghuyub ya sa abin da ke cikin zukata yace ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjid al haram ba'da anihim hada ya ku mu'minai su mushrikai najasa ne najasa ba irin waccan najasa wato hissiya ba ma'nawiyya ake nufi ba wanda kake gani ba kamar yadda kashi yake ba dai an ce musu kamar yadda gashi suke gani in ga ba kafiri hannu ke ka na innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne ana nufin najasa wanda take hissi ba hissiya ba ma'nawiyya domin da ana nufin najasa irin wannan to kenan in ka ba kafiri hannu je ka ji ka wanke hannunka ana nufin najasa ta kafirci da suke dauke da ita da munanan dabi'o'i da abubuwan da suke ciwo da suke haramu sai Allah ya ce fala yaqrabul masjid al haram ba'da amin ha kada su kusanci masallaci mai alfarma na ana nufin harami na Makka da na Madina ba wai masallacin nan kawai ba da wannan ne malamai suka fa hujja cewa duk mutumin da yake cikin haramin Makka ladan da anka ce in kai sallah a cikin masallacin Makka kana da lada misali 100 ta wani masallaci wanda ba masallacin Madina ba to duk garin da ake cikin garin Makka da kewayen harami inda anka sa alama in kai sallah kana da wannan lada ba wai sai cikin masallacin haramin Makka ba amma ita Madina dole sai cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka samu wannan lada dubu sai Allah ce wa in khiftum ailatan in kuna jin tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha Allah Allah zai wadatar da ku da fadalarsa amma insha Allah in yaso don fa'alul lima yuridu yadda ya ga dama yake yi a she cikin aikin haji akwai amfani na saye da sayarwa da ake samu daga cikin waɗannan manafi mailinci zai haɗu da wani mailinci su tattauna ya ba shi shawara kan wani abu kina akwai almanafi al-ilmiya daga ciki al-ilmiya tarihi ne na al'ummomin musulmi zaka samu ga wani bawan Allah wanda baka sani ba ko ka samu tarihin waɗansu musulmi wanda suke rayuwa ko zamaninka ko ba zamaninka ba waɗanda ke wata ƙasa kuna rayi amma ba ku san yadda suke ba almanafi aljografiya akwai sani na ilimin jografiya iyakokin ƙasashen musulmi da iyakokin ƙasashen duniya akwai dai amfani mai yawa mai yawa mai yawa to yanzu idan suka hana aikin haji asarar da musulmi za su tabka an hana kuje duk waɗansu taro wasu wato taron aikin haji da za ku yi ku tattauna da kasuwancin da ita ƙasar da take kula
da aikin hajin yadda za a samu sai da sayarwa duka an ruguza shi gaba daya to wannan ita ce hanya ta khutta al-ghalabistuniya da sun ka bayar kuma suka bita sau bayan sau har ta kai a wannan matsayi da muke ciki a yanzu kidan za a bata al-qur'ani ta hanyar al-qur'ani bai da tasiri ga rayuwar mu yana tare da mu amma ba mu aiki da shi ba mu damu da shi ba aikin haji an zo an fitar da ikhlasi da koyon yadda ake yin shi an kai ɗan daudu da karuwai da barayi waɗanda ke yanka aljihu da abin da ya kama da haka an yi maka hotel an yi maka abubuwa na shagaltarwa ya koma tourism yadda ka san yawon shakatawa to wannan a gurguje al-khutta al-gladistoniya abu na gaba sai ar-rawabitul arba'a ar-rawabitul arba'a jam'i ne na ar-rabita abinda ke hada mutane da Allah ya halicci ɗan adam akwai abubuwa guda hudu suke hada su ko ya zamanto waɗannan ababen guda hudu sun hada ka da mutum ko ya zamanto biyu ko uku ko hudu ko daya amma a ce akwai wani ɗan adam wanda yake da rayuwa bisa doron kasa ɗaya daga cikin waɗannan bai hada ku ba ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba to waɗannan abubuwa suna da tasiri wajen ruguza al'umma na farko shine al-aqida na biyu shine an-nasab ko ad-dam ko al-qabila na uku shine al-ard ko al-iqlim na hudu shine al-masla waɗanda ababen guda hudu duk duniya in kattafi ba yadda za a yi alaka ta hada alaka ta hada ka da wani mutum a ce babu ko guda daga cikin waɗannan ba zai yi ba sai mu fara da na farko da muke son mu bayani akan sa ba tare da yadda muka jiro su ba shine al-ard kasa bayan turawa sun zo sun yi mu mulkin mallaka sun yayyaka kasashen mu irin yadda suke so to sai suka bar mu kasan nan ita ce take hada mu dama daga kasa aka halicci dan adam ko wani yanki na dan adam na jikin dan adam shi jikin dan adam kasa ne asalin sa sanda aka sanya rufi Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum daga kasa muka halicce ku وفيها نعيدكم cikin ta zamu mayar da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga gare ta zamu fitar da ku da haka halittar dan adam daga kasa ba abu ne wanda yake bukatar ayi shakka a kansa sai dai mutumin da yake ba musulmi ba sha'ir yake cewa khuliqtu min at-turabi fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi al-khitabi وعدت الى التراب فصرت فيه كاني ما خلقت من التراب خلقت من التراب ام هلتين daga kasa Allah ya halicci dan adam daga kasa yace fasirtu shakhsan sai gani na koma dan adam ina tafiya ta'allamtu al-fasahata fi al-khitabi na koyi kwarewa cikin zance وعدت الى التراب sai an kama yadda ni cikin kasa fasirtu fihi sai ni koma cikin kasa har ni koma kasa yasa yanzu ana mamakin an kai mutum cikin kabari ya koma kasa a asalin kenan yace ka anni ma khuliqtu min at-turab kamar dai ba dai kasa aka halice ni ba to yanzu sai dan adam ya koma yana rarraba al'ummomin sa ta hanyar kasashe can da akwai masarautu to yanzu tsarin da aka yi ma duniya shine an hada masarautu da dama a cikin kasa guda bayu bare misali kasar Niger dan misali ya fito a fili akwai masarauta ta Borno an yanko cikin ta Difa akwai masarauta ta Zandar ita ma an yanko cikin ta yankin Daura da abin da ya haka da Magariya in kai yuna nan ga Maradi akwai masarauta ta Maradi ta Gobir aka yanka aka datsa sauran na katsina can Najeriya katsina waccan ta Najeriya ba katsina ta Niger ba in ka kawo abin da kawo kwani duk gobirci da kuma yaƙi-yaƙin da suka yi da daular Usmaniya. In ka wuce dogon duki akwai masarauta ta arewa, in ka wuce can doso da abin da ya kama da haka masarauta ta zabarmawa aka ɗebo cikinta ita ma da iyaka da Mali da ƙabilodin da ke ciki. In ka je wajen Agadas akwai masarauta ta Azawad ita ma aka ɗebo cikinta. Kaga masarautu daban-daban aka ɗebo al’ummominsu aka cakuɗa. In ka koma nan ma iyaka da Burkina wajen Gurmawa aka ɗebo saura aka cakuɗa. Sai da aka haɗa masarautu daban-daban-daban-daban sai aka zo aka gamesu kaf, sai aka sa musu shugaba guda wanda yake yana bin tsarin Turanci shine mai gida. To wannan sun yi haka saboda da kowace al'umma za a barta da masarautarta kenan haɗin kansu ba zai musu wahala ba. Amma yanzu duka an wargaza muku lissahi an ɗauko masarautu da dama kowa na kishin masarautarsa. Kowa yanzu sai an ka koma kishin ƙasa za a yi. To ƙasan nan waye tsara ta, waye yanke masa cibiya, waye kawo wannan sabon tsarin shine Baturi. To tsai kenan. Abu na biyu wanda ke hana mutane sai annasab ko addam jini da ƙabila, ƙabila guda jini guda ce, fami guda jini guda ne. Wata ƙabila tana iya arbin wata ƙabila, kaga sun zan jini guda amma ba ƙabila guda ba. Shi ko alfahari da ƙabila abu ne wanda sananne tun ma zamanin jahiliya. Larabawa suna alfahari da ƙabilolinsu. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo an ka ruguza wannan, musulunci ya nuna ba a kallon ƙabilar da mutum ya fito da ita ko launinsa ko kalarsa ko tsawo mai tsawo ne ko dogo ko gajere ko ma menene. Allah ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, ya ku mutare, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, Allah ce mu ne muka halicce ku min dhakarin daga namiji wa unsa da mace. An kawo shi na kira inji malaman tafsiri suka ce li ta'zim saboda girmamawa. Wa qaba'il waja'alnakum shu'uban, muka sanya ku ko zamanto shu'ub, nahiya nahiya yanki yanki, jama'a jama'a. Wa qaba'il, muka sanya ku ko zamanto kabilu daban-daban. Domin kalma ta shu'ub daga ash-shu'b ne shine rassa, kabiloli daban-daban. Sai Allah ce li ta'arafu, mun yi haka don ku san juna. Ashe canzawar yare da canzawar kabiloli Allah bai yi shi don a yaƙi juna ba. Li ta'arafu, don kusan juna. Nan ma lamu lamu ta'lili ce, kana iya fitar da ababe na alkhairi da zissa Allah ya yi wannan. Daga ciki Allah ya yi wannan don ku gane akwai Ubangiji, bai yi ku ƙabila guda ba. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Yana daga cikin dalilin da ke nuna akwai Allah, halittar sammai da ƙasai da sabawa alsinatikum harshenku, ma'ana yare. Domin nan ba sabawa harshe ake nufi, dan an san harshen wani ya bambanta da wani. Amma yaren da kuke magana da shi na an faɗi wato gaba, amma ana nufin abin da suke aikatawa. Utliqal udu wa urida bihi al'amal, amalu hadhal udu. Utliqal ala wa urida bihi amaluha, an ce harshe amma ba harshe ake nufi ba, yaren da kuke magana da shi. Wa alwanikum, da launinku, wannan fari kuma wannan baki, duk da yake farin mutum ma dai da ake cewa fari ja ne ake cewa fari, domin babu farin mutum. Fari kamar rogo akwai shi? Babu. Amma istilah ne haka ake cewa fari, sai a ɗauka fari, magana ta ƙare. To sun san sharrin da ke ciki. Duk lokacin da mutane suka koma suna alfahari da yare ko suna alfahari da ƙabila, sun koma baya. Shi ya halaka bani Isra'il. Shi yasa hadithin Abu Huraira wanda ya zo cikin Sahih Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace, ومن بطأ به عمله خديتي من أو نزوى قرش قرش سنين ومن بطأ به عمله وند أيكن سيميدا شبايا بطأ دقاء البطيئني دباء دطاء دقاء الحمزة بعين بشي بطأ به عمله أيكن سيميدا شبايا لم يسرع به نسبه دنجن سكرسا بذا تكيش قبضا سيتو رواسك نولا منا تشيواقوا يكوما الفهري دك بيدا صدير لكي مقرنش شيخ ابن باز رحمة الله عليه ياي للتافي سنانسا نقد القومية العربية نكدي كمك سوكا دو القومية العربية دمي أنا صلى الله رباوان دونيا سوهدي توي أنتي أهد الله رباوان دونيا سوهدي كي turawa suna fahimtar hadin kan larabawa yana da hadari amma in dai larabawa ne babu matsala a hadin kan musulmi shine ke da hadari shi yasa kullun yakin falastina sai a ce alqadiyya alarabiyya kullun larabawa ne ke hada suna tattaunawa cikin larabawan nan akwai bamaguji cikin larabawan nan akwai army cikin larabawan nan akwai musulmi akwai krista ya za a yi mutane da aqidu daban-daban su zo su hade kuma su ci nasara sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa nahnu kunna qauman azilla فأعزنا الله بالإسلام مو متنين ما صروني أما الله يبقى مكرفي تهنير مين مسلمتي يأتي فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله دمونكني لجرما تهنير دبات مسلمتي يأتي الله يتسعن تتبين لوني باك دزائي الله شيني قدما ييك بكي ييك بكي واندي ييه وليبا شيني الله طابا يأتي الله إنا سنكي نفري يعني باكنا كتزائي yaren da kake so Allah ya baka shi ne zabe wannan yare ba wani ya zabe wannan yare ba wani kuma shi yare ba wani abu bane ibara ce hanya ce al-lugha tariqatan yu'abbiru kull qaumin an aghradihim hanya ce wanda mutane suke fadin abin da ke cikin zuciyarsu kamar yadda ibnu tunni ya fada a cikin tafsir din ban manta ba al-khasa'is shi yare menene yare iska ne iska wanga wanda muka shakawa wanda yake hitowa daga hanci da ciki da wato cikin da kuma gabbanka yadda suke motsawa su ne suke yin yare in ka motsa hakuranka da harshenka da bakoshinka ko makogaro ko makoliyo iskan sai ka sarrafa shi in ka sarrafa shi sai ya bada wani sauti wanda zai kai ga kunnan mutum sai ya gane me kake so ka ci to yosha wannan abin ya zamanto abin alfahari yoshe zamanto abin bauta ma a rayuwa har ya zamanto mutumin da bai jin yarenka kai ba komai bane gare ka baka dibin mutumin dan musulmi ne baka dibin mutumin nan yana da dabi'o'i na gare ko bai da ba ma guje ne ko ba ma guje bane a shin yana fahimtar yarenka ko bai fahimtar yarenka daga cikin yarenka ya fito ko ba daga cikin yarenka ba shine abin da yake da muhimmanci gare ka kaga daga nan kaja da baya domin sun san sharrin da ke ciki manyan sharrin da ke ciki na farko shine cewa idan mutum bai jin yaren mutane ana iya kulla masa sharri domin akwai wani masal man ta'allama lughata qaumin amina makrahu duk wanda ya koyi yaren wadansu mutane to ya tsere ma sharrin su sharri na biyu shine yare ba ilimi bane to amma suna so su nuna maka cewa shi yare shine ilimi shi yasa mu mutumin da yake faransanci ko bai iya komai duniya ba ko bai iya nemo ba kanshi abinci ba to wai shi ya waye to kaga wannan fallaci ilimi daban yare daban shi ilimi bai da yare a duniya a ilimi ka gane yadda ake hada abu kaza da abu kaza sai kai ko da baka iya wani yare ba kana iya yin wannan abin to amma sun nuna cewa duk mutumin da bai jin yare kaza ba zai kai labari ba saboda ka ƙara komawa baya daga cikin sharrin da ke ciki shi ne cewa yanzu idan ana alfahari da yare ba a kallon maslaha to za a koma baya turawan America da suka je ƙasar America tunda daga Ingila suka tashi suka je America sun iske mutanen da ake kira Indian ba Indian ba waɗanda na ƙasar India a waɗanda Indian ne na America suka zo suka yake su suka mallake su sai suka tilastar da yaren English ai America ba ƙasa ce ta baki ƙasa ce ta nazo kazo nazo amma yaren English shine yaren gwamnati kuma shine ake amfani da shi to me yasa can ba a rikicin ba a sa yaren ware ba a sa yaren ware ba a sa yaren ware ba a kasar Australia sun iski mutane suka yake su sai suka tilastar da yaren turanci na English shi ake yi a kasar Belgium ɗan asalin kasar ba Faransanci suke aiki da shi ba amma yanzu yaren Faransanci shi ake aiki da shi me yasa can ba a rikicin yare a kasar Faransa asali ba yaren Faransanci suke aiki da shi ba akwai wanda ake cewa François Ah shine ya kawo yaren Faransanci ya aza a cikin Faransa har abin ya tafi me yasa can yanzu ba a rikicin yare to amma abin da suke so duk lokacin da aka dauko zancen yare sai rikici ya tashi kowa ya ce bai da wani ba to kaga komawa baya ya tabbata gare mu kenan saboda shi al'ada ce idan za mu yi karatu in akwai yaren da kowa yana fahimta don a samu sauki sai a bakin manya-manyan yarurruka yanzu ko majalisar dinkin duniya akwai yarurrukan da ake dauka an dauki faransanci an dauki larabci an dauki english turanci an dauki hausa kasar Afrika an dauki Swahili saboda me saboda ba yaren yake da muhimmanci ba me za a fada to saboda yaren su suna son ya zama to shine zai mallaka kasashen mu shi yasa yanzu a Najeriya akwai yare sun kai 300 da wani abu ko wace kabila ba ta yadda ba a zabi yaren da yafi yaduwa a cikin yankin dan a karantar da mutane su gane ilimi bai hada a hada turancin tunda sun ci gaba a hada da yaren da yayyadu koko a koya ma ko wace kabila da nata yaren tunda akwai wanda suka karanta turancin suka karanta ilimin na turancin kuma suna jin wannan yaren na yankin su su karantar da mutane su fassara musu saboda bi saboda da an ce a cire faransanci hatta da larabci da ayyaren addini da an ce za a dora sai a za a maida ku baya addini ne fa mallamai sai a ce a bayar da ba in an ce to a cire yaren larabci a sa wani yare daga cikin yaren da ya yaku cikin kasar sai a ce ba a yadda ba sai a ce ko ce kabila ta yi bore ana son a mamaye ku ne alhali ba zancen mamaye ba ne shin in muka ɗauki wannan yaren muka karantar da al'ummominmu da shi shin za su ci gaba ko ba za su ci gaba ba a ingila akwai kabiloli daban-daban yankin scotland ba english suke yi ba me yasa aka ba su damar suka aza yaren su me yasa aka ba su damar suka aza ta su doka amma suna cikin ingila wannan saboda shi yaren ana son a mayar da kai cikin jahiliya ka koma yare kake bauta ba shi ko yare iska ne da hakora da suke motsawa da sauran gabobin ka suke yin yare to shine sharrin da suka boye a ciki cewa a Najeriya yanzu an ce yankin arewa misali a dauki Hausa a karantar da mutane da kita sai su ce mu duk kabilolin arewa kakku yadda in an ce can kudu inda Igbo suke da yawa an ce to a karantar da Igbo da English sai su ce kakku yadda ba mu ce a watsar da turancin 100% ba saboda suke rike da yanzu jagorancin ilimin amma a hada da yaren mu bai dace a ce mutum har ya kai wurin da zai kai lise ba amma abubuwan da turanci ake faɗa mai shi bai tashi cikin turancin ba bai fahimta ababe da dama idan kuma ya kai inda sun ka fahimci wannan ya fahimci yaren nasu kuma ya fahimci ilimin da kyau sai su ɗauke shi sai sun bashi Bruce ya je ya karatu can in ya ƙare sai su riƙe kenan har yanzu ma'ilimtan namu gaba ɗaya manya ƙwararrun suna can to wannan shi yasa kake ganin wanda yake alfahari da kabilanci ɗaya daga cikin shu'ara na larabawa yake cewa wa hal ana illa min ghuzayyata fa in ghawat ghawaitu wa in tarshudu al-ghuzayyatu arshudi yace wa hal ana illa min ghuzayyata ni ba komai bane fa ke ɗaya daga cikin dan kabilar ghuzayya fa in ghawat ghawaitu in sun halaka sun hada cikin huta hutana zan hadawa wa in tarshudu al-ghuzayyatu arshudi in ko ghuzayyatu ta shiryu ni ma na shiryu in sun kama hanyar aljanna aljanna mun kai in sun kama hanyar wutar jahannama ni ma wata wutar jahannama da kama dai daga cikin su yana bada labarin yadda dabi'ar su take yake cewa la yasaluna akhahum hina yanzubuhum fi naibati ala ma qala burhana ba su tambaye dan uwan su in yayi kira yace a taimaka in sun dauko makami dibin suka ina da dan uwan su yake kawai su shiga mai ba su tambaye mi ya hada kai ka zalunta kwace kai yi mai mi kai yi mishi a su dai ina ne dan uwan su yake ala ma qala burhanu ba su tambaye shi hujja wani daga cikin su saboda alfahari da kabilar sa yace wa nunkiru in shi'na ala nasi qawluhu duk wanda ya faɗi magana in mun ga dama sai mu ce ƙarya ne wala yunkiruna alqawla hina naqul babu wanda ya isa mu ko mu faɗi magana ce ba haka nan bane ko ƙarya muka faɗa ko gaskiya to wannan musulunci bai yadda da wannan ba ko kafiri an ce kai masa adalci to amma kai musulmi dan uwanka in ba dan kabila ka bane ba za ka masa adalci ba yaushe za a ci nasara to abu na biyu wanda yake hada mutane kenan mun samu annasab ko addam ko alqabila mun samu al'ard ko al'iqlim sai abu na uku almaslaha abinda ake kira lizantere antere shine maslaha kai min in yi ba ba ni gishiri in ba kaman da Hausa ake cewa ko yanzu mutanen Tana mutanen Niger suna zuwa Tana sayan kaya amma mutanen Tana cewa sun kai babu Allah kai kuma ka ce akwai Allah akwai sabani ko babu babba ba wai su ce irin da kisoci Allah uku bane balle a tattauna a mai a nuna musu Allah ɗaya ne a'a su cewa sun kai babu ma Allah to su da mutanen Rasha sun kace addinu afyun shu'u shi addini shine afyun da alhamza da fa'un da ya'un da wawun da nunun tana nufin drug kamar cocaine ce in mutum ya sha cocaine ko ya sha drug ai da sabin da yake yi ba sun kace to da ka rike addini ba za ka ci gaba ba to wannan sun kawo shi saboda suna nufin sai ka watsa da addini za ka ci gaba alhali ko musulmi su suka kai ilimi na kere-kere a turai shekara 800 kuma suna rike da musuluncinsu kuma da yaren larabci suka karanta su amma ba a son ka fahimci wannan to maslaha dan Niger sai ya je misali ko dan Najeriya musulmi babu alaka ta addini babu alaka ta launi fari da baki babu alaka ta dangantaka baka haife shi ba bai haife ka ba ba kabila guda bane babu alaka ta kasa dan yankin ka daban yankin sa daban amma akwai almaslaha kudi yana da kaya kana da kudi ko kana da kaya yana da kudi ya shigo kasarka zai haka mai a biya shi ko kuma kai ka je sayan kaya to bai yarda da Allah ba amma ya yarda da kudi sune Allah shi sai ka bashi waɗannan kudin sai ka karbi kaya shine almaslaha to abu na ƙarshe wanda yake hada mutane sai al'aqida aqida kristocin duniya abin da ya hada su aqida musulmin duniya abin da ya hada su aqida masu bautar rana abin da ya hada su na duniya bautar rana maguzawa masu bauta ma aljannu abin da ya hada su bautar aljani shi yasa arne ya ga arne ya ga dan uwansa kuma yana iya bada dama a yaki wanda ba addinin su guda ba to shi yasa akwai wani bature ina ganin ko kasar ingila yake in ban manta ba ko kasar almani filozof da yace shi ya ji ana cewa Allah Allah bai hoyar da akwai Allah ba amma in dai akwai Allah to yace to garin shi yana Najeriya aka ce to lahiya ya ce a akwai dalilai ya ce akwai abubuwa guda uku da suke nema su wargaza ƙasa in sun samu guda ƙasan nan akwai da za su yi mata sharri ta wargaje kat ya ce abu na farko suna son su samu ƙasa wadda ke tana ɗauke da rikici na ƙabilanci yare kaza bai son yare kaza wani bai son wani yace a Najeriya akwai shi yace suna so su samu kasa mai dadin rabawa kun ga yanzu kamar Niger ko wace kabila ta aura daga wani an tako ne jihohin sun shiga juna amma a Najeriya sai ka samu mutumin kudu 100,000 baka samu goma ba aure da dan arewa 100,000 sai ka samu baka samu goma ba aure da ya kudu kenan har yanzu yankin ba su shiga juna ba akwai matsala ta yanki ɗan Niger Delta ɗan Edo ɗan Biafra da ɗan OPC matsala ta uku kuma shine matsala ta rikicin addini Najeriya kuma uwa ce wajen wannan yace to waɗanga matsalolin da ake neman guda daga cikin su ukun dukkan su cikin Najeriya amma ƙasar ta kirbuwa yace to Allah nan da aka wadi in ma akwai shacce biro ne da Najeriya shine har Najeriya nan ta washi to wannan shine abin da yanzu suke nan suna yada mu da kasashen do aka dauko to ku yanzu misali kasar Libya me yasa aka yi Gaddafi an kace saboda wai kabila ce shekara 40 tana mulki wannan hujja ce ku dibi aikin da ya muku idan yanzu ga kabila tace mata yadda dan wannan kabila dan shugabawa to an ka hawo da wannan su ko dan sun kace a ba dan kabila suna bauce yadda ba to yashi za a zama lahiya kuma yashi za a mulki saboda yadda za a mulki tunda kowa an ka azana wani cewa zai bayyana ba to waɗannan ababin guda hudu suna bin su ɗaya bayan ɗaya saboda mi saboda su mallaki al'ummomin duniya in an ga rikicin addini za a iya tayarwa a tayar in na kabilanci za a tayarwa a tayar in na yanki yanki za a tayarwa kamar Sudan ta kudu da ta arewa a buga mali gashi nan kun ga irin rikicin da ya tashi waɗanda sun ka zo masu zancen aƙida sun ka mamaye an ka ce ƴan tawaye ko ba haka ba gwamnati ta tashi ta yaƙe su da sunan suna son su raba ƙasar koko yanki yanki kaga su ita ko gwamnati tana kare yanki ƙasa su ko wadansu suka ce a'a daula ta azawa da za su yi kaga sun koma ba kabilar su ita ko Faransa da can ta ƙetaro ta kwado ta zaka ta kama kammanta intere maslaha dan ba ƙasar ta bace kuma ba al'ummomin ta bane kuma yanki bai hada su ba kuma addini bai hada su ba ya hada su intere ke ta take karewa kasa ce mai dimbin arziki musamman na zinariya tana son ta mallaki wannan zinariya dan uwa za mu ji gare kusan mutaka ba saboda lokacin namu bai da yawa amma alhamdulillah dai karatu ba mu san amma ba ana kai wannan lokaci ba abu na uku cikin karatun mu shine abubuwa guda uku ɗin da ake mallakar ƙasashe da su da gaugawa manafis hanyoyi ne na mallaka lokacin da turawa suka gane cewa baƙi in ya gafari bai yarda da shi ba cikin ƙasar shi sai suka ce to bari mu fita ta kofa mu dawo ta windo ababe guda uku su ne ke da tasiri a duniya idan an mallake su an mallake su na farko shine al-iqtisad tattalin arziki shi yasa ƙasar America bankin ta masu buga mata dola yahudawa ne abu na biyu shine wasa'ilul i'lam kafafen yada labarai babban kamfani na yada labarai na duniya kaf shine CNN na yahudawa ne abu na uku sai tsaro al'am tsaro masu tarihi suke cewa har yanzu kusan shekara an kai 50 duk mutumin da zai zama ministan tsaro na America ba yahudi ne to kaga dukiyarka tana ga hannun mutum labarin ƙasarka yana ga hannun mutum tsaron labarin tsaronka da tsaronka na ga hannun mutum waye mallake wani kai ka mallake shi ko shi ya mallake ka to shi yasa duk abinda musulmi suke yi su ce wai a su san America ta fita bayan Isra'ila ya za a yi America ta fita bayan Isra'ila ke buga mata kuɗi ya za a yi America ta fita bayan Isra'ila alhali Isra'ila ita ke riƙe da ministan tsaro ya za a yi America in mun ce ministan tsaro ma'ana ba yahudi ne dan ƙasa America ne saka don zamban ƙasa ya zama to minista sannan ya za a yi babban kamfanin yada labarai na duniya yana a hannunsu suke gaya ma Amerikawa abin da suke so kuma kukuce nasara gare su saboda shi wannan kafafen yada labarai saitara ce dama saitara akwai hissiya akwai ma'anawiyya hissiya jikinka in ka ga kulki ko ka ga bindiga sai ka kwantar da hankalinka an mallaki jikinka kenan to shi ko kafafen yada labarai kamar radio da TV ana son a mallaki hankalinka yasa ai an ka suranta abu yanzu na za a dauka hankalinka mutanen annabi Nuhu daga irin wannan timsal to yanzu mu ba wannan sun kai mu da ba sai suka yo radio in gidan radio kasar kai faɗi labari baka yadda ba nan yanzu in ORTN ta ba mu labari nan Niger ba mu yadda amma da an ce BBC sai ga mutun yayi da in an ce RFI RFI Radio France Internationale to wani wallahi in ka ce mai RFI ta hudu ya hadda da magana da kake mai Qur'ani da wannan magana to kire yanzu hankalinka habba kauye wanda a cikin daji in ya saurari RFI ko BBC to ita yadda da ta labarin gwamnatin kasar shi ba komai bane sai ce ƙarya ne suke sun yo TV an yo system solar system an kai ƙauyuka ga TV nan mutane na kallo yanzu sai a yi fina-finai na batsa ga internet yanzu ma ta kawo mutum zai cikin ɗaki ne kawai ba sai ya sha wahala ba ya sabtiki fina-finai na batsa yana kallo kaga sun kawo tarbiyyar da suke bukata ta can ta shigo ta ƙetaro ta internet ta hanyar TV yan bariki masu kallon feyton da jeri ana kallo mai kallon dandalin soyayya yanzu arewa ma sun aza ta bisa canal plus babban kamfani nasu wancan na duniya an aza arewa 24/7 saboda a ɗauko tarbiyoyi waɗanda na can da waɗanda ba mu san da su ba yanzu da tarbiyyar turai da ta america da ta ƙasar china da ta ila duk suna nan ta hanyar tv ana kallo yara suna kallon yadda ake rayuwa buje yadda ake sa buje a america haka ne su ma suke son su sa buje gayun yadda ake rayuwa a america haka ne suke son su yi rayuwa in yadda an nuna wani aski a ƙasar america sun yi kai shi ma a mai irin wannan aski damunan gayu ana sauraren waƙoƙi na america da english amma bai jin komi amma in an fara yadda ka san fatiha da shi aka fara da shi aka karewa in ka taba shi mina na ce mai kamar sani ba ya an kai wannan tarbiyyar ta shigo ta hanyar waɗannan kafafen yaɗa labarai yanzu sun mallake mu ba tare da sai sun yaƙe mu ba yara sun san aure ba dole bane mace na iya fita ta je ta yi zina mijinta bai sani ba waɗannan duk abubuwa yanzu gashi nan matasa maza da mata abinda ake koya musu kenan illa man rahimallah to wannan waɗannan kafafen yaɗa labarai an yi amfani da su ne don midan mallaka al'umma tsaro kuma suna tare sun kawo jirage jirgin da bai da matuki da jirgin wane ne da zon na sojoji sun kawo sun kakkafe saboda in akwai jami'an tsaro masu kishin ƙasa za a yi musu kashin mummuke da guda-guda za a bi su da wanda za a sama fazon ko poison ya mutu da waɗanda ba su iya nuna wani abu saboda akwai jirage kai kana riƙe da bindiga su ko suna da jirgi wanda bai da matuki kinan dole na ka bi ƙauya kuma suna da waɗanda su turawan suka kishi in sun sa su juyin mulki za su yi juyin mulki yadda suke bukata a duk lokacin da suke so shikenan an mallaki jikinka an mallaki hankalinka ta hanyar kafafen yaɗa labarai zuwa wani lokaci a tunanin su sun mayar da mutane bisa ga tsarin da suke bukata shi yasa akwai wani marubuci a kasar America ana kiransa Fukuyama wani gigitaccen kahiri da an harfe shi a 1952 a jihar Chicago ta ƙasar America ya rubuta wani littafi akan tsarin siyasa ta duniya a 1992 al-Milk nafsan kafirindus The End of the History and the Last Man La fin de l'histoire et le dernier homme. Wai abin da yake son ya nuna tarihin duniya ya kawo ƙarshe can da kuna jin daula ta fir'auna da daula tawa da ta rumawa da ta wane ne da ta farisawa daular musulmi ta zo ta yi an ƙare daular usmaniya ta musulmi turkiya ta zo ta yi rasha ta amsa america da ingila ta amsa rasha ta amsa america ta amsa sai ce to the end of the history La fin de l'histoire daga America babu wata ƙasa wadda za ta sake samun ci gaba ta wuce America a duniya wannan suna jefa ma mutane tsoro yana nufin turanci zai mallaki duniya abin da suke kira globalization kafafen yaɗa labaran su za su tasiri music nasu ita za ta yi tasiri wannan kuma gigita ce duk wata al'umma da ta ci gaba da ta yi kasa kaji Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma al'umman manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka yi yakin Uhud sahabbai in yamsaskum qarhun faqad massal qaum qarhun mithlu akwai qira'a in yamsaskum wa tu qarhun wasu malamai suka ce duka ma'anar su daya wasu kace akwai bambanci raunin da kuma radadi kina al-qarh shine wato radadi al-qurhu shine wato raunin ala ayyati hal magana duni ba su yawa amma dai duk mutumin da ya ji rauni dai zai ji radadi sai Allah ya to in radadi ya kama ku ko ko rauni ko samu rauni an kashe wasu daga cikin ku faqad massal qauma qarhun mithlu su ma waɗannan mutanen an yi musu wani rauni irin wannan ba wani rufin ɗari bisa ɗari iri ɗaya ba ne saboda kai wani ce Qur'ani ya ci karo da juna san yakin Badar an kashe 70 an daure 70 to kuku an kashe muku 70 ba a daure muku ko guda ba to an ce bisu hukumar Qur'ani ya ce tabkar shi a'a ba adadin sun yi kamanceceniya ta ko ina ba dan in sun yi kamanceceniya ta ko ina ai ya koma irin shi ke ya koma shi kamanceceniya ta wata fuska ne ake yin ta kuma ce a bambanta ta wuri sai Allah ya ce wa tilkal ayyam mutawiluha bainan nas kwanaki al'amurra na tafiya nudawulu hamuna jujjuya su talaka ya koma mai kuɗi ya koma talaka kamar da cikin hadisi yakhfidul qist Allah yana daukakar da wani yayi kasa da wani mai mulki ya koma talaka talaka ya koma mai mulki wata daula ta zamanto ita ce gaba a waɗansu shekaru wasu shekaru wata daula ta koma baya yasa kasar China yanzu gashi nan ta taso har tana gogore da America ko ana ganin ma yanzu tafi American karfi to dan haka Fukuyama mu dai ba mu ji tsoron mu ce kai ƙarya dan Allah ya ƙaryatar da kai in kuma akwai wanda zai bin Fukuyama kuma wannan gare shi ta ƙare ni dina tare da Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas to nukta mu ta ƙarshe duk lokaci ya ya mai kuma an ce abin ga shine cewa revolution française an ce lokaci yayi borin da an kai a kasar Faransa da dalilin tasirin sa a cikin kasashen da Faransa sai ba mulkin mallaka shine karatun mu na gaba insha Allah ta'ala in mun tattauna kan wannan nukta sannan kuma zamu zo mu yi bayanin yadda musulunci ya nuna kasa in ana son ta ci gaba ga abubuwan da za a kiyayewa wannan abin yana da muhimmanci da kuma cewa Afrika ba ta ci gaba ba kuma ana mayar da laifin zuwa ga 'yan Afrika su kadai alhali su waɗanda suka shirya kitsa wannan makircin suna da nasu laifi 'yan Afrika suna da nasu laifi hanyoyi ne aka bi na bautar da kasashenmu ila abadul abidina karatunmu da za a yi gaba muhadara ta gaba da izinin Allah ranar Lahadi ne ko gidan murgan al-Isya mai taba insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya nuna muna sai a kai ƙarshen wanga karatu a faɗi abubuwa mafi muhimmanci na hanyoyin da ake bi don bautar da al'umma don saboda mu ba mu wuce ba mu mutu yau ko gobe mu bar matasan da za su zo bayan mu abinda muka faɗa zama to daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana malam sai a zo a yi mana addu'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh